الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فأما العلاج وطرق الخروج من هذه المشكلة وأمثالها من مشكلاتنا العديدة، فيكاد يتلخص في الآتي في نظري. أولا، القيام بواجب التربية من قبل الآباء وأولياء الأمور. ثانيا، نشر الوعي بين الناس وتعليمهم أحكام دينهم. تربية الناس جميعهم على تعاليم هذا الدين الحنيف. ثالثا، إصلاح الوضع التعليمي بحيث تتوسع المدارس لكي تستوعب كل من بلغ سن الرشد والتلقي. رابعها، محاربة الرشوة من أعلى مستوى إلى أدناها. خامسها، التعاون بين سكان الحي الواحد في الدفاع عن حيهم، وكذلك العناية بتربية أولادهم وإيجاد مدارس ومراكز للعناية بالشباب. سادسها، إيجاد مراكز التدريب المهني في الحاضر والبالغ لمحاربة البطالة. ثم إنه لابد أن يقوم أولياء الأمور بواجبهم على الوجه الأكمل، فكل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة على قدر ما يتقلده من منصب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. أنا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها المسلمين، na daga cikin manufofi na shari'ar musulunci wanda Ubangiji Ta'ala ya saukar da dokokinta kan mafi darajar manzo cikamakin annabawa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana daga cikin manyan manufofinta tsare rayukan bil adama da tsare dukiyoyi na jama'a. Tsare rai da tsare dukiya manyan manufofi ne cikin manufofi na shari'ar musulunci, cikin manufofi na dokokin da ayoyin alqur'ani suka kunsa. Haka kuma hadisan manzon tsira manzo sallallahu alaihi wa sallam suka dauki dawainiyar bayyana su da fito da su fili. Shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi daban-daban waɗanda za su bayu zuwa ga tsare ran bil adama, dan dan adam ya ci gaba da zama mai tsararren mutunci, mai tsararren juni, abin kare wa zuciyarsa ba tare da an yi mata ta'addanci ba. Daga cikin hanyoyi da aka tsara don tsare rayuka, ko in ce su rayukan da kafin hanyoyin shari'ar musulunci ta tilasta tsare su, shi ne rayuka kamar haka. Farko, rai na mummuni. Dukkan mutumin da ya furta kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to lalle wannan kalma ta tsare masa jininsa, ta kuma tsare masa zuciyarsa. Mutum na biyu cikin wanda ake tsarewa jininsa, ba za a malalar da jininsa ba, kafirin da ya yarda ya yi zama ƙarƙashin daula da musulmai suka ci ta da yaƙi, za a kyale shi da aƙidarsa ta kiristanci ko yahudanci, amma zai zauna yana bayar da jizya a kowace shekara, sannan kuma zai bi ƙa'idodi na zama a ƙarƙashin daula. Irin wannan kafiri, sawabin ya zama ba Yahude ko Kirista, shi ma jininsa abin tsarewa ne karkashin ayoyi na Al-Qur'ani da hadisan manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daga nan, rai na uku, rai na waɗanda kuna cikin yaki da su a matsayin na kafirai, sai kuka yarjejeniyar tsagaita wutar yaki zuwa wata ɗaya ko biyu ko uku ko shekara ɗaya, to dukkan mutanen da aka yi irin wannan yarjejeniya da su, to haramun ne ka ribaci lokacin hutunsu ka ce ka kai musu hari, dai idan ka haka ka yi yaudara. Su suna zaune cikin amincin hanyar jejjeniya, an suka yi ta wutar yaƙi, kai ko musulmi ka je ka yake su. Yaƙar su haramun ne, zubar da jininsu haramun ne. Daga nan sai na hudu, shi ne ran kafiri wanda ya ce zai zo ƙasarku ta musulunci bisa ga kariya ta wani. Wannan nan shugaba ne ko kuma a'a mabiyi ne, ba shugaba ba, ya baiwa wani kafiri tsaro yanayin izinin shugaba cewa wane kaza da zai zo da kasa kaza bako na ne zai zo yin sati ɗaya ko sati biyu a ba shi izini ya zo. A irin wannan wajibi ne a ba shi izinin ya zo, sannan wajibi ne idan ya zo a tsare masa jininsa a tsare masa dukiyarsa. Idan wani yace zai yaƙe shi ko ya kashe shi, to ya yi ta'addanci, ko da ko ya fito daga kasar da akwai yaƙi tsakaninmu da su, babu wata yarjejeniya ta tsakaita wata yaƙi tsakaninmu da su, tunda dai an ba shi amana, to dole ne a tsare masa jininsa da dukiyarsa. Wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Wadannan su ne rayukan da wajibi ne a tsare. Kada mutum ya ce dan wani kafiri ne, dan wani ba musulmi bane, ya halatta malalar da jininsa, kila ya iya shiga ɗaya daga cikin waɗannan guda uku. In ko har ya shiga ɗaya cikin guda ukun nan, cewa kafiri ne wanda yake ma'abucin jizya, ko kafiri ne da aka yarjejeniya suka yi ta wata raki, ko kafiri ne da aka ba shi amana ya zo ya zauna a garinmu ko nan a makamancin haka, to zubar da jininsa ya zama haramun. Har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya zubar da jinin kafirin amana, to haramun ne ya shaƙi ƙanshin aljanna ba ma shigarta ba. Tare da cewa ana iya shaƙar ƙanshin aljanna tsakaninka da ita tsawon tafiyar shekara 500. Shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi kamar yadda na faɗa don tsare rayuka. Daga cikin hanyoyin haramta ta'addanci da rai. Ubangiji ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dukkan wanda ya kace rabbin mu ne da gangan, sakamakonsa wutar jahannama zai dawwama a cikinsa. Allah ya yi fushi da shi, Allah ya tsine mashi, Allah ya tanada masa azaba mai girma. Sannan Ubangiji ya ce wala takhudun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq. Kar ku kashe rai irin ran da Allah ya haramta kashe ta sai in ta taka dokar da ta cancanci kisa. Idan musulmi magidanci ya yi zina, ya ga kalmar shahada a nan ba za ta kare shi ba, za a je a gefen shi har sai ya mutu. Idan musulmi ya kashe ran musulmi dan uwansa, a nan ko da ya furta kalmar shahada sau miliyan sai an kashe shi, saboda ya keta wata doka da shari'a ta sanya horo na kisa a kansa. Dalin sauran dokoki makamanta waɗannan. Wala taqtulun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq. Allati wa man qutila mazluman. Duk wanda aka kashe shi ana zalunta sa, faqad ja'alna li waliyhi sultanan. To hakika mun baiwa ahlinsa, danginsa, yan uwansa wata dama. Dama guda biyu, duk wanda suka ga dama suka dauka shari'a ta ba su ita. Damar farko su ce dole sai an kashe wannan mutumin da ya kashe mana uba ko wa ko kani ko dan uwa. Suna da damar su je su kai kara kotu, kuma kotu idan hakan ta faru ta sa a kashe shi inda yake kan gangaji yayi. Dama ta biyu su ce mun yafe maganar kisa amma sai ya biya diyar dan uwan mu da ya kashe. A nan gurin ma tilas ne kotu ta tilas saki ya biya diyar wannan mutumin da ya kashe, wanda ke yafin diya a wannan shekarar ya kusan kai miliyan 8 zauna. To idan ko da ana haka, to da rayukan mutane sun zauna lafiya. Domin duk wanda sai in ya kashe wani miliyan 8 zai kisan gangamci diyar da za a biya, ko miliyan 8 ko a karfi, to dalle zai tsare rayukan jama'a. Kaga wannan hanya ce cikin hanyoyi da shari'a ta tsara don tsare rayuwar mutane. Sannan kuma shari'ar musulunci ta tsara wata hanya ta daban ta kare rayuka. Ita ce haramta dukkan wani titi da zai kai mutum zuwa ga kisa. Alal misali daukan makami ko ba da nufin kai kisa ba, kana yawo da shi a cikin gari. Manzo Allah ya haramta ya ce man hamala alaina silah falaysa minna. Dukkan wanda yake daga makami akan mu yana tafiya cikin jama'a, ka rike mashi, ka rataya ta akan kafadar ka tafi kasuwa da shi. Manzo Allah ya haramta maka wannan. Yace dukkan wanda ya dauki makami akan mu to baya cikin mu. Kaza ne takobi kana yawo da ita a cikin gari, haka ba wani abu ya faru ba. Kaza ne kana yawo da ita a cikin gari, ba wani abu ya faru ba. Ko ka rike bindiga kana yawo da ita a cikin gari ba da hujjar tsaro ba. To wannan duk kana cikin wannan hadisi da manzon Allah ya ce wanda ya rike makami akan mu to baya tare da mu. Sannan manzon Allah ya faɗa cikin wannan hadisin daban, yace sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr. Zagin musulmi fasikanci ne, ka ce kuma zaka yake shi ko ba da niyyar ka kace shi ba, to wannan kafirci ne. Haka wanda Allah ya faɗa cikin wannan hadisi. Hadisin farko da nabi Imam al-Bukhari ya rawaito. Sannan na daga cikin hanyar da shari'a musulunci ta tsara dan tsare rayukan mutane, ko da wani yayi kisa ba a kama shi a kashe sai da hujja. sai da taita wanda ya gaishe lokacin da ya kisa. Ko da mutum ya yi laifin da dama kisa ake a laifin a ce ya yi zina kuma shi magidanci ne, ba da ya yi zina ba ne ba za a kama shi da kisa sai in ya tabbatar wa kansa laifin ko shaidu hudu sun shaida. In ba don haka ba, da kawai sai in yi da'awarwa ne ya yi kisan kai, alkali ya kama shi ya kashe ba tare da an bincika ko ina shaida ba. In yi da'awarwa ne magidanci ne ya yi zina, alkali ya kama shi ya ce a jefe shi ba tare da an yi binciken ina shaidu hudu ba. Ashe sanya shaida, har sai in an samu shaida kafin a tsayar da dokar, ita kanta hanya ce da shari'a ta tsara don rage adadin kisan kai a tsakankanin jama'a, don bayar da kariya dangane da rayuwar mutane. Sannan na daga cikin hanyar da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane, abuwa an shar'ar da abuwa ko da an kashe muka dan uwa da ganganci. Allah ya ce faman ukiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Yana daga cikin hanya da shari'a ta tsara don bayar da kariya game da rayuwar mutane, halatta maka abin da da haram ne. Ubangiji ta'ala ya haram mutum alade, ya haram mutum moti, ya haram mutum dukkan wata dabbar da aka kururuta sunan wani ba sunan Allah ba wajen yanka ta, ko aka yanka da niyyar girmama hukunci ko da sunan Allah aka furta wajen yankan ta, haramun ne shin. To wadannan ababai haramun ne, amma idan mutum ya samu kansa cikin matsatsi a inda babu abinci sai wannan din an halatta masa yaki don karya mutu don a baiwa rayuwarsa tsaro, a baiwa ransa kariya. Famun turra ghayra badin wala adin fala isma alai, famun turra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim. Amma tsare dukiyoyi kuwa, lalle dukiya abu ne mai kima a mahanga ta addinin musulunci. Maslaha ta duniya da gyara na duniya baya tsayuwa sai inda dukiya, da dukiya ne lamarin mutum ɗaya ko da ma'a ke gyaruwa, da rashin dukiya ne al'amuran mutum ɗaya ko da ma'a ke lalacewa. Jama'a suna da buƙatar dukiya a matsayin su na al'umma, kowane ɗaya a karan kansa yana buƙatar dukiya a karan kansa na ci ɗaya, shi yasa ake ba da kariya. Abinda kuma ake kira da dukiya ba lalle sai kuɗi ababen ƙidayawa da hannu ba, duk abin da yake da ƙima kuɗi ne, gida ne, floti ne, gona ce, riga, agogon hula, abin hawa, dukkan su wannan sunan su mal, sunan al'amwal ya haɗe su gaba ɗaya dukiya. To dukiya ko ana kare ta hanyoyi guda biyu a cikin addinin musulunci. Hanya ta farko bude cewa a neme ta, ba ta kariya ɗin kenan, dai in ba a neman ta za ta kare komai yawan ta. A yau in aka baka 100,000 ko 100,000, ko aka baka miliyan 1 ko 10 ka kasance a gida kullum sai dai ka zaro, baka yi investment sun zuwa, baka hawantar su ba, to ana nan kana zaruwa kana zaruwa, wata rana zaka je babu komai. Shi yasa sai shari'a ta tsara ɗaya daga cikin hanyoyin kare dukiya shine bude hanyoyin neman ta da haɓaka ta idan ta samu. Kar ka daskare ta a ajiye a banki ba tare da tana karuwa ba, lalle ya kamata ka sa ta cikin jama'a tana zirga-zirga, ka saya ka sayar, ka yi cinikayya ka yi gogayya da ita, don lokacin da ka fito da miliyan 2 daga banki ka ce za ka sarrafa su, ila a wannan yinin sai mutum 4 ko 5 sun koki a sanadiyar miliyan 2 ɗin ka da sai zirga-zirga tsakanin jama'a, wani ya samu aiki ne, wani ya samu aiki ne. Amma idan ka fuskance ta a banki mutum 3 kenan sun rasa aiki a wannan ranar. Idan miliyan 2 ce kuma ta karu ta ga wata 3, mai miliyan 100 a banki wanda baya sarrafa ta, wato ya rushe dama ta aikin yi ta wajen mutum 20 ko 30 ba tare da ya samu rusa aikin yi ba. Kaga dole a samu hawar zaman kashe wando a cikin ƙasa da kuma ayyukan barna su yatsu a tsakankanin jama'a. Shi yasa shari'ar musulunci ta tsara hanyoyi na a nemi dukiyar ko a yaɗa ta ko a hauhawar da ita don a tsare ta. Wannan ta wannan jalibin kenan. A dai jalibin kuma shari'a ta tsara hanyoyi na a tsare dukiyar a kare ta don ta ci gaba da zama kanta salwanta. Daga cikin hanyoyin da aka tsara don neman dukiya da haɓaka ta, sai da sayarwa na ciki, kwadago na ciki, noma yana ciki, kiwo na dabbobi yana ciki. Duk kowane irin abu da zaka saya da nufin nan gaba ka sayar da shi, ka sai fulota don ka sayar nan gaba, ka sai mota don ka sayar nan gaba, ka sai gida da gona don ka sayar nan gaba, duk hanyoyin da shari'ar musulunci ta tsara. Kai kamfani naka da kai kadai ko kamfani na masu hannun jari da yawa, kasuwancin da yake buƙatar miliyan 5 kana da miliyan 1, ina da miliyan 1, kaga ba za mu iya yi ba, sai mun samu wani da zai kawo miliyan 3 ko 1-1 masu miliyan 1-1 mu haɗa, sai mu yi, kai ka ci riba ne in ci riba, kowa ya samu riba, wanda idan kowa yake banta da hannun jarin shi kadai ba zai iya kafa kamfanin ba shi kadai. Duk wannan hanyoyin da shari'a musulunci ta tsara don tsare dukiya, amma daga cikin hanyoyin da shari'a ta tsara don a kare dukiya kuma a bangare na biyu shine Ubangiji ta'ala ya haramta yin ta'addanci ga dukiya. Yake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كرم تدوكيوين دونكم تهيني القرناء تهيني الدكريئة وتأمن تيري كبا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ودن تكيس الدوكيوين ما لا يبقى كذالم تسني وطا تكي كوابا كيوش وطا تكي ساواء كيوش سنة أبنجلي تعالى يا حرم تعلم مبذران كي كيف فتن تكين أبين دباو بكاتا كوتكين أبين دبايا دا أنفاني ko abin da naira biyar ma ta wadatar ka sai ka kashe 10 ko abin da 100 ta wadatar ka sai ka kashe 200 dan nuna isa da kafafa sai an kashe 2000 al-wasranti kenan. Allah ya haramta wannan dantsar dukiya. Wa atil qurba haqqahu wal miskin wa bin as-sabil wa la tubdil tabdila innal mubadzirina kanu ikhwana fi yadin kake al-mubadzirati domin ma sai al-wasranti dange shedan ne shedan ko ya kafirce wa mahalicinsa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya haramta tozal dukiya. Na daga cikin hanyoyin da aka tsara ta wannan jalibi sanya haddi ga dukkan wanda ya saci dukiyar wani. An yi haka ne dan a tsare dukiyarka, a tsare dukiyata, a tsare dukiyarmu. Allah ce was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasama nakala min Allah. Barawo na miji ko mace ku yanke hannayensu sakamakon irin abin da suke dan ya zama narko a kansu, dan ya zato gani ga wani kuma ya ishi wani tsoron Allah. Anan akwai hikima ta addinin musulunci. Idan mutum ya saci abin da ya kai rubu'in dinari zuwa sama, za a yi ce masa hannu in ya cika sauran sharuɗa da shari'a ta tanada. Kaga anan wato kenan rubu'in dinari hannu. Amma kuma inda wani zai zo ya samu hannunka ya masa ta'addanci ya kulle maka hannu a wajen fada, ba fadan jihadi ba, ha kawai fada na san rai, ya kulle ma hannu ko wani dalili ya sa ya kulle ma hannu a kai ƙara kotu, to kaga sai ya biya ka diya ta dinari ɗaya har 500. Dinari 500, kaga dinari 500 ku kuɗi ne masu yawan gaske. Kuɗi ne da idan za mu tashi kiyasin su, to suna da yawa matuƙa. Mafi ƙaranci kake za su kai miliyan 5 ko sama da haka ko ƙasa da haka da ƙasa. To idan ku kuɗin za su kai miliyan 5 kai, ko da miliyan 1 aka ce, ko da miliyan 2 aka ce, ka fille wa wani hannu sai ka biya miliyan 2 diya, mai kaddara diyar haka take, ko miliyan 1 rabi, ka kuɗin na da yawa. To amma rubin dinari kuwa, ka kuɗi ne wanda ba su da yawa, kamar 1000 da wani abu. To shi ne waɗanda suke aiki da kwakwale suke cewa dan mai idan an yi ta'addanci kan hannu za a ce 500, amma idan mutum ya sata tarbiyin dinari kuma a ce a yanke masa hannu. Ai ya kamata a ce kar a yanke hannu sai in mutum ya sata abin da yake dinari 500, sai da idan aka yi wa hannu ta'addanci to za a biya diyar 500. Sai malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan shi ne hannun da aka zo aka yi masa ta'addanci amintaccen hannu ne, don haka sai ya yi tsada dinari 500 wajen diyarsa. Amma hannun da ya sa ya ɗauko dukiyar wani wulakantaccen hannu ne kaskantacce, da haka sai ya yi araha ya zanto ko rubi dinari ya ɗauko, to dai duk abin da za a yanke hannun da shi kenan. Wannan dan a baiwa dukiyar dan adam kariya a nuna yadda suke da muhimmanci dukiya a matsayin mai dukiya. Ubangiji ta'ala ya tsara wannan a cikin dokokinsa. Sannan na daga cikin hanyoyi na tsare dukiya zamanul mutlafa, yayin da ka ari kayan wani kalala ta yake bai yadda ba sai ka biya shi. Yayin da ka zo kana tafiya ka ce ya komo ta a guje ka kade san wani ya ce bai yadda ba sai ka biya shi kudin sansa, sai ka biya shi kudin san naira 40,000, naira 50,000 ka kade dukiyar wani sai ka biya shi. Ka rugo a guje da motarka ka san ba birki, ka buga wani ka fasa masa danja ko fitilan mota aka ce kudin ta naira 10,000 sai ka biya shi. Dan an yi haka ne za a bada kariya ga wannan rayuka da dukiyar mutane. Dai idan aka ce shikenan ka ci banza, to goma za ka fasa fitilan wani da danjar wani, ka buge dukiyar wani, ka tace kazar wani, ka kade san wani, to kaga nan sai ya kasance dukiyoyin mutane ba su da tsaro. Dukan waɗannan ku kalle su a matsayin hikimomi da Allah ya tsara, kuma ku duba ku ga yadda Ubangiji ta'ala ya tsara cewa in za ka ci bashina ko in ci bashinka a rubuta, dan kar ka zo ka yi musu ka yi harambe, dan ni ma kar ka zo in ƙara sama da abin da na baka, ko kuma kai ka rage ƙasa da abin da na baka. Sai aka ce a rubuta, idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubu, kuma aka ce ku kafa shaidu. Lallai ne a samu shaidu guda biyu, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada, duk da tsare dukiya. to ya ɗan uwa musulmi, idan wannan ya zama shine bayani dangane da ran ɗan adam, kuma wannan ya zama shine bayani dangane da zuciyar ɗan adam, to lalle abu ne mai hadari halin da muke ciki a yau, yadda ta'addanci da fashi da makami suka yaɗu a cikin biranenmu da cikin ƙauyukanmu. Da wuya yanzu a yi kwana huɗu ko biyar ba tare da an shiga gidan wane an kwace dukiyarsa ba, an shiga gidan wane an kashe shi, an shiga gidan wane an yi fyaɗe da matarsa, kai lokaci guda sai ƴan fashi su shiga gidaje biyar irin yadda ya faru a nan nan gabar da masallaci ɗin nan waɗansu ƴan makonni da suka wuce. A je a kashe wane, a je a bi wane har gidansa, ba bambanci tsakanin birane da ƙauyuka. Kuma a yanzu cikin kowane awa, cikin 24 hours, babu wani awa guda ɗaya da ya gagari ƴan fashi a kasar nan su yi operation, su yi fashi a cikinsa, sai dai in ba su ga dama ba. Za su iya yi da safe, za su iya yi da rana, za su iya yi da magariba, za su iya yi da lisha'i, ballanta na ƙarfe ukun dare, har sai sun sa an yi musu abinci a gida sun ci, bayan sun gama fashin da ta'addancin kafin su fice. A kashe ran ɗan adam, a ɗauki dukiyar ɗan adam, kun koga ƙimar rai yadda muka karanto cikin nasoshi, kun ga kuma ƙimar dukiya yadda muka karanto cikin nasoshi. In ana yin wannan a da, muna jin labari lokacin muna matasa shekara 15-17 da suka wuce baya, mu ji an ce tsakanin Benin zuwa wuri kaza an yi fashi, tsakanin Ibadan zuwa Lagos an yi fashi, tsakanin Aba zuwa wani wuri an yi fashi, lokacin abun bai ƙirƙiro mana ba. A yau sai muke jin cewa an kashe wani, an yi wa wani fashi a Jahil, an yi wa wani fashi a Rijiyar Lemo, an yi wa wani fashi, an je gidan wani ana neman kashe shi a Bacirawa, an kashe likita wani wanda a cikin jama'a ma ba gama garin mutane ba ne, duk mutumin da ya kai mai PhD a cikin jama'a musulmi, wato jari ne, shi kale tangarda mutum 100 ne ko mutum 1000, amma waɗansu kawai ɗan ta'adda sun shaki shoto-shoto sun je sun kashe shi. Yana malamin jami'a wanda yake masana'antar ƙera kwakwale, duk wannan shine abin da ke faruwa. A an shiga gidajen mutane a ɗorayi a wuri kaza a cikin gari a Nasarawa, wanda ba karamar musiba ba ce ga ƴan uwan musulmi. Musiba ce babba da ya kamata su ja hankalin dukkan wani wanda yake kula da sha'anin jama'a, ya tsaya ya yi nazari, mutum ɗaya ko biyu, huɗu ko biyar, sarakuna su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi, malamai su zauna ko su kira wanda za su zauna da shi, gwamnoni, ƴan siyasar, ƴan majalisa, a zauna, menene sababin? Ba wani abin da ke faruwa haka kawai ba tare da dalili ba. Yadda za ke kira 17 ba wannan abin yanzu ya faru, to ba daga sama Allah ya saukar da wannan musibar ba, a cikin mu ne aka samu sababin da ya kwance ta, ya kyankice ta, a cikin mu ne aka samu sababin da ya haifar da ita. Sai mu bincike wani irin sababin da suka haifar da wannan barna, bayan mun gano sababin, wani hanyoyi za a bi aka bada ita wannan barna. Mun san dai abin yanzu duk mun gamsu a musulunci haramun ne, har masu yi din ma waɗansu sun gane haramun ne, sun shiga wani gida a gadan ƙaya, matar gidan bayan sun binciko drawer ta sai suka ga Qur'ani a ciki, sai suka ce ashe ke malama ce, ba gulagulai kenan. Sai daya bayan duk sun gama operation ya kalle ta, yace da Allah ki roƙa mana Allah, Allah sa mu daina, kuma dai mun san ba kyau ba, dan ne ba muke miki haka ya faɗa mata duka ko sati uku ko hudu bai ba nan gadan kaya. Ma'ana gamsuwa da abin cewa haramun ne cikin addini daban, sannan mutun ya samu waze addini, ya samu waɗansu sabubba, ya samu an yi masa dabaibayi da tarnaƙi da zai hana shi yin wannan, shi kuma wani abu ne daban. Da haka mu bintiko su ne ya sabubba, ina ku yi tarayya da ni cikin abin da na lissafa a matsayin sabubba, kamar yadda nake son ina ku yi tarayya da ni cikin abin da zan faɗa a matsayin hanyoyin fita daga matsalar. A gani na da nazari na, da karancin tunani na, da karancin ilimi ko hangen nesa na, ina ganin akwai sabubban da suka haifar da wannan. Kaɗan daga cikinsu, farko koma baya da ake da shi ta fuskar ilimi. Na fi da wannan a baya cewa a yau in dukkan kowace unguwa kowane uba ya yadda ya sa ɗansa ko ƴarsa da ta isa sanya ta firamare, to babu ajujuwan da za su haɗi ɗaya adadin yaran da ake haifa a kowace unguwa, a kowace local government, a kowane kwararo, a kowane ƙauye. To kaga jama'a sun ƙaru da yawa, yara suna hayayyafa da yawa, amma ba a da ajujuwa da za su ɗauke su a mataki na firamare ko a mataki na sakandare, ballantana gaba da wannan. Saboda haka dole a sake su a kan titi suna watan gaririya, ballantana makarantun Islamiyya da ba su da gata, ballantana makarantun allo da gatansu ya yi ƙaranci matuƙa ƙwarai da gaske. Kaga ana hayayyafar ƴaƴan ne a sake su a kan titi ya tarbiyyance su, ba ruwan gwamnati, babu ruwan iyaye. Sannan abu na biyu, zaman kashe wando, wanda wannan zaman kashe wando kullum ƙaruwa yake. Yanzu kamfanoni suna karfewa, musamman mu dai a nan jiyar mu a nan yankin mu, kamfani nawa ka sani da a nan sharaɗa da dakata, wanda da shekara 15 ko 20 suka wuce suna aiki, amma a yanzu kuma sun rufe sun tashi. ka kama titin da kasa kawai kai ta ganin kamfanonin da ke rufe. Kowane kamfani in za a bude shi zai dauki ko mutum 500 ko 700 ko 1000 aiki. In za a yi shiftin uku 1000 zai dauka. To kamfanin ɗaya ya zo 3000 ina ga idan ka samu kamfani 10 rara nawa za ta rage maka na marasa aikin yi. Amma a yanzu duk suna nan akan titi. Kuma gwamnati yanzu tana shirin za ta sake korar mutane daga aiki, gwamnatin tarayya, bayan adadin da ake so. To kaga wannan ɗaya ce daga cikin musibu, zaman kashe wando bayan wancan jahilci da kuma bayan ilimi. Dalili na uku, karancin addini. Mutane babu shu'urin addini a tattare da su. Rayuwa ta inci insha in mole ko ta hannun kaka ya riga ya yi kane kare a cikin zukatan mutane, maza da mata, birni da kauye. Lokacin da duk kaucin mutum na kallon rigarka baya tunanin irin sana'ar da kai ka samu, shi yana tunanin shi ma ya samu irin ta ko ta wace irin sana'a. Baya tunanin tsawon lokacin da kai kila wajen aikin da ya kai ka ga wannan mataki na ka hau abin hawan da ka hau ko ka gina gidan da kake ciki, shi yana tunanin yau ya fara kuma yau ya samu wannan. Karancin addini, karancin fahimta game da rayuwa. Sannan abu na hudu, mummunan tasiri na kafofin yaɗa labarai. Jaridu, akwatunan talabijin, sauraron ɗan adam, gidajen sinima da gidaje na kallon talabijin da bidiyo da ake so a ƙauyuka da kuma cikin gari, duk wanda ya taimaka wajen rushe tafiya. Dan dole yara za su haɗu da wancan yaran da wancan yaran. A cikin an samu mutum tara ba sa shan taba sigari, mutum ɗaya na sha ba sa iya hana shi. To tun suna jin warin suna tari, har su zo warin ba ya sa su yi tari. Tun wata rana sai ce shi ma bari zuka ɗaya ya ji, zukar farko zai tari, ta biyu tarin zai rabu, ta uku da ta hudu kila babu tarin gaba ɗaya. Daga lokacin ya rijista a kamfanin shan taba, daga nan sai tabar wuri sai sholito. Tun yana kyamar mai sha yana zama da shi har zai fara sha. Ta kuduwa bada gurbi guda ɗaya zai iya lalata yara guda goma. Bada gurbi ɗaya da cikin yara zai iya lalata samari guda goma. Yarinya ɗaya lalatacciya za ta iya lalata guda goma. A yau da gobe in ana shakutuwa ana zama wuri guda. To wannan shine abin da ke faruwa. Sinima ta hada, stadium ta hada, gidan kallon bidiyo ya hada mutane. Sannan kuma ga rashin tarbiya, abin da kawai iyaye suka sani su haifi ayan su zubo su kan titi. Amma wani uban sai ya wata biyu ko uku bai taba zama da ɗansa ba tsawon minti biyar ya tambaye shi me ake koya muku a makaranta ko ta Islamiyya ko ta boko ko ma in yana zuwa ko in baya zuwa. Suwaye abokanan ƴaƴansa, suwaye kawaye ƴarsa tun bai sani ba. Ba ruwan shi idan ya fita sun sa karfe sai da ba zai dawo ba sai salatin da dare karfe goma ya kan su yi bacci. Sannan kuma ga lalacewar harkar tsaro dalili na shi ke nan, wanda adadin jami'an tsaro da ake su ba su yi sama. Amma don kurun zama ɗan sandan jihar Kano tsakanin ɗan sandan kwantar ta zoma da wanda ba na kwantar ta zoma ba da na tafi da na waje da karen ɗan sanda da dokin ɗan sanda da kowa sun kai 1000
ne za su iya hana laifi ga al'ummar da ta kai miliyan 10 al'ummar Kano yau in za a yi lissafi da bismillah ta kan wata ta sama miliyan 10 ya za a yi sanda 30 su hana fa'idin laifi. Sannan ba adadin yan sandan bai isa ba ɗaya kenan. Sannan kuma babu kayan aiki, yawanci bindigogin da ke hannun yan sanda din nan sun wanda turawa mulkin mallaka suka bari ne. Irin harba ka gudu, rabi bindiga rabi itace. Ita ce a hannun su, idan ka harba so ɗaya baka samu ba sai ka sace kukin ka tattaka ka tattaka. Ko ta tashi ko ba ta tashi ba. Yan bashin nan suna da manya-manyan makamai, sai yan sandan nan za su fuskanci su. Sannan a da ana bai wa ɗan sanda cikakken horo. A yanzu kuwa saboda abin da zan faɗa na gaba shine rashawa, yanzu yawanci ɗan sanda ba horo ne ke sa a ɗauke shi aikin ɗan sanda ba cancanta bace ba. Galibi cin hanci ke sa a ɗauki mutum ɗan sanda. Duk wanda ke sa a ɗauki sai ba hanya, sai a cire wani wanda ya cancanta, a sa shi wanda bai cancanta ba. A sa mara lafiya, a sa ta gayyare, a sa na kasance, a sanya wanda yake wato tabar rubi ta cinye shi ko wani abu ya lalata shi gaba ɗaya. Ga wani wanda ya cancanta mai lafiya ba a sa shi. Ga jikirin da albashin ke yi a yi wata uku ba biya ba bayan ma albashin ko bai yi ba. Ga rashin kayan aiki, ga rashin kayan more rayuwa. Wulakantattun gidaje a gidajen na dukkan ma'aikatan gwamnati shi ne gidajen 'yan sanda. In kana son ka ga wulakantattun gida to a ce gidan ɗan sanda. In dai ba manya-manya ba zuwa can zuwa ajin masu nauyi. In dai ɗan sanda ne wannan kawai gidan ɗan sanda to ta gayyararren gida kenan. Tare da haka idan yau aka ce ɗan sanda ya kwanta ya mutu. Yana mutuwa wani wanda ba ya da irin wannan gidan ya fara zuwa ya gabatar da application da Allah gidan wane in matarsa ta fita ni nake kamu baya takaicin wane ya mutu ko ya za a bar matarsa ta gaba ko kar a barta ba ruwan kowa da a yau idan ya fita operation aka harbe shi, babu wani tsari da gwamnati take da shi na a biya diyarsa ga iyalinsa, na a kula da abincinsu, cinsu, tsararsu, ilimin ‘ya’yansa. Korar ba ta sa za a yi da ‘ya’ya biyar da ‘ya’ya bakwai daga barikin ‘yan sanda, idan ya so ta je ta yi gida, ta je ta yi duk abin da za ta yi, ta je ta yi wanke-wanke a wani gida, duk wannan haka. To, ta yaya mutum yana ganin haka zai samu sukunin yin aiki? A wata jiha ba aka ce an ba wani kwangila ajin masu nauyi ya sayo irin riguna bulletproof a rabawa jami'an tsaro. Aka zo aka biya babban kwamanda na jami'an tsaro, sai ya cewa yaransa mu je daji mu gwada ta magani tana yi ko ba ta yi, suka sanya wannan rigar bulletproof din mai kare harsashi shiga jikin mutum, suka sa jikin bishiyar, suka harba, suka yi fata-fata da bishiyar. An ba wani kudin, ya cinye kudin kawai, ya je wajen tela ya dinko riguna, ya sa musu suna bulletproof ya kawo. Sannan ba su isa su daga sama ba su ce rigar ba kyau ba za su dafa ba. Idan ya haka shi wannan ofishin da ake korarsa. Ai zaman kaddara ne wanda ke zama a Najeriya. Tuntun ya kamata kowa ya mutu, amma kawai ake zaune da rai. In dai sabubba ake bukata wai na a rayuwa a ƙasa, babu wani sababi na a rayuwa a wannan ƙasa. Ka duba yadda 'yan sanda suke cikin kaskanci da wulakanci, ka duba yadda suke cikin takayyara, wake tallafa musu, wake taimaka musu. Akwai wata jiha da 'yan faki suka damu mutane, suka fitattakin suka dame su, sai jami'an gwamnatin jihar suka haɗu cewa to ya kamata a taimaka wa jami'an tsaro. Suka je suka haɗa kuɗi sai kawo wani babban jami'in tsaro, suka ce me za mu ba ku don a samu damar yin operation a magance wannan abu. Nan take ce sai sun kawo miliyan 2 zuwa 3 shi kenan. Aka kawo miliyan 2 aka ba shi ko miliyan 3. Waɗanda za su je dajin su fuskanci abin nan ɗin ɗan fashin, su ko kuɗin mota ba ba su. Kuɗin mai da za su sa a mota, sai dai idan sun fita sun ji yunwa, su ma shi kenan sun sa roadblock. Duk wanda ya zo su tare shi. A tambaye ka lasisi, a tambaye ka takardu, a tambaye ka ashana, a tambaye ka social life, a tambaye ka reza. Sai an tambaye ka dole abin da babu. Sai in ka san yaran duk abin da aka ce akwai ka ce akwai, akwai a kafa abin. To kawo sai ka sa hannu aljihu ka ɗauko naira 100 ko 200. Wallahi auren ku ta fi dukkan wani takarda da za ka bayar. Ina ruwan da takardun ka yana cikin jin yunwa, ko motar ta kawo gida ba za ta kai shi gida ba. Idan 'yan fashi sun zo kai da su ake rigen wa zai riga kowa zuwa gida. Wannan shine musibar da ake ciki a cikin wannan ƙasa. To ta yaya fashi ba zai yaɗu ba tsakanin jama'a? Kuma rashawa ɗin nan fata ake yi a cikin ƙasar nan ta kai matsayin cewa kusan ka iya cewa kashi 80 cikin 100 na rashawar nan fa daga san ajin masu nauyi ake yin ta, kashi 20 ita ce ake yin ta a ƙasa akan titi. To wannan ita ce babbar musibar da muke ciki, ƴan uwa musulmi. Idan muna son fita daga cikin wannan musiba, na farko dole ne iyaye kowane mutum ya tashi da wajibin tarbiyya dangane da ‘ya’yansa. Ka gyara ɗanka in gyara na wata gari ya gyaru, unguwa ta gyaru, ƙararro ya gyaru. Wajibi ne abinda zan iya yi ne kaɗai a gidana in yi, wanda ba zan iya yi ne kaɗai ba sai na fito na tuntuɓi maƙocina na hagun da na dama in kirawo mu haɗu tare mu yi. ‘Ya’yanmu ba su da makarantar islamiyya, ni kaɗai ba zan iya gina makarantar islamiyya ba, kai ma kai kaɗai ba za ka iya ba. To shikenan mu haɗu mu biyar, mu su da mu bakwai, shikenan mu tsara garejin wane ko sauran gidan wane. A takaice wannan shi ne wurin da za a rinka wa ‘ya’yanmu extra lesson. Abin da suka rasa a makarantar firamare mu ɗauki malamin da zai koya musu. Kai ka kawo kaza, ni in kawo kaza, wani ya bada garejinsa, wani ya sai bincina, sannan kuma wani ya kawo kaza, wani ya kawo kaza, malamin an ɗan bashi alawansu. A ragewa yaran zuwa wuraren zuwa na shirme, ka shagaltar da yaranka da waɗansu ababe masu amfani. Da ya tashi da safe, ka tashi da asuba kuna masallaci ka da shi, ba ku dawo masallaci ba sai da rana kuke dan da fitar abin nan. Ya dawo yana kirki shi ya tafi makaranta. Ya tafi makaranta da ya dawo an shirya masa waɗansu ayyuka na gida da zai yan daga tattu ya kwanta ya barci. Da an yi la'asar ya tafi Islamiyya. Da ya dawo daga la'asar ka ja shi kun dawo masallaci tare. Kun ji tafsiri, kun ji wa'azi, kun yi karatun Qur'ani, ko ka hada shi da malamin tafsirin Qur'ani. Sai ka yi programming ɗin ɗanka, ta hana masa lokaci. Ka tsara masa, dole iyaye maza da iyaye mata su tsara wa 'ya'yansu time table akan wannan. Amma zama da muke da kawai 'ya'yan an zubar da su a kan titi, su yi duk abin da suka ga dama su tafi da kowa, to wannan ba za ta kai mu gaci ba. Sannan na biyu, koyarwa, koyar da addini a tsakankanin jama'a. Wa'azi faɗakarwa da karantarwa, sanya darasi masu muhimmanci a cikin masallatai, a samu malamin da ya cancanta ba wanda bai cancanta ba. Sannan abu na uku, dole ne gwamnati ta gyara harkar ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa mataki na sakandare har zuwa gaba da haka. Sannan kuma dole a yaƙi rashawa da cin hanci. Sannan kuma dole mazauna unguwa ɗaya su yi wa kansu wani gata nasu na kansu. Ya za su zauna su kalli unguwarsu su ga me suke ciki? Yara nawa muke da su Somali da ba su da aikin yi? Ya za mu nema musu? yara nawa suke bukatar makaranta, ya zami mu ce muka musu tafi makaranta. Yara nawa ne suke bukatar koyon sana'a, ya zami mu ware wata cibiya a matakin unguwar mu ta koyon sana'a, ta yadda yaran a koyar da su sana'o'i da za su iya rike kansu. A karan fara akwai wahala, amma kuma dole sai an yi haka, dan in ba ai haka ba wahalar da za su biyo baya ta bar da ake cikin su. Kuma ta bar da ake so a fuskanta, ake jin tsoron fuskanta, dole sai an yi wannan. Sannan mutane su tsara wa kansu yan sintiri a matakin unguwa-unguwa, irin yadda waɗansu unguwannin suka yi, dole sai da wannan. Su haɗa kai wato ainihin da jami'an tsaro wajen samar da wannan. Sannan dole ne gwamnati ta sake zura ido wajen harkar koyar da samari sana'a ɗin nan. A faɗaɗa abin sama da yadda yake a yanzu. Kuma kar a kyale shi a mataki ɗaya, matakin jiha ko tarayya, a'a jiha, tarayya, ƙaramar hukuma, inda duk kuɗin da za a samu za a sanya rabi a cikin wannan ɓangaren, wallahi ba a yi laifi ba. Da rashin aikin yi, da yunwa, da ƙishirwa, da jahilcin addini shi ne ke sa mutum ya je aikata aikin ɓarna. Yawancin ‘yan bacin nan ‘ya’yanmu ne, danginmu ne, ƙannenmu ne, a cikinmu suka taso, sun samu kansu cikin wani ƙuncin da su ba su da dabarar da za su fitar da shi. A nan gurin dole sai an tashi an yaƙi abin riris, ko ba ta hanya ɗaya ba, hanyar duka da hanyar casawa da hanyar kaza tana da nata tasiri, amma ɗan kaɗan ne. Amma hanyar me ya haifar da matsalar? Rashin aikin yi ya haifar da matsalar, ya za a samar da aikin yi. Rashin sana'a ya haifar, ya za a yi. Jahilci ya haifar, ya za a gyara harkar ilimi. Rashin taimakekeniya tsakanin jama'a ya haifar, ya za a gyara wannan. Dole waɗannan al'amura sai mun kalle su gaba ɗaya ta fuskokinsu da suka dace. Sannan wanda zai fi kowa ɗaukar kaso mai tsoka a cikin wannan su ne shugabanni da Allah ya ɗora a hannun jama'a. Dukkan waɗanda suke karɓo kuɗi a Abuja da sunan jiha ko ƙaramar hukuma, wallahi ka san su na mas'uliyya ya fi na kowa a gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyaye suna da nasu kaso, ‘yan unguwa suna da nasu kaso, daliban na juma'a da na kusa salawat kowa na da nasu kaso, amma ka san wani ya fi na wani. Duk mutumin da Allah bai karɓuwa ya yi magana gaban jama'a ya sha bamban da baya da karɓuwa irin wannan. Duk wani babban malami ya sha bamban da na tsaka tsakiyar malami ko ɗan ƙanƙanin malami ko ɗan ƙaramin ustazu, kowa dai da nauyin a kansa gurgurdan nauyinsa, kuma wajibi ne sai wuce a kan haka. Kar mu kauce wa matsalar, kar mu rinka kallon yawan abin da muka yi, mu rinka kallon yawan abin da mun yi ba. Yawanci abin da gwamnatoci suka fi so, ‘yan siyasa suka fi so, kai ta zigar.